Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau 32 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Babu Yakub da kanin labarai.
To Baballa, shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta isa kasar Singapore a jiya Litinin domin fara wata ziyarar aiki ta wuni biyu a wani rangadi zuwa nahiyar Asiya da ake yadawa cewa za ta kammala shi a Taiwan. A jiya Litinin, kasar Rasha ta sanar da takunkumai akan wasu 'yan siyasar Birtaniya da dama da suka hada da jami'ai da kuma fitattun mutane bisa zargensu da taimakawa a ɓata sunan kasar. Kanan jam'iyya mai mulki a kasar Senegal da kuma jam'iyyun adawa, kowanensu ya yi ikirarin samun nasara a jiya Litinin yayin da aka fitar da sakamakon wucin gadi na zaben 'yan majalisar dokoki a ranar Lahadi.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya gwamnan jihar Bauchi ya zargi wasu jami'an tsaro da wasu masu rike da sarautun gargajiya da taimakawa masu garkuwa da mutane.
Mun sani akwai jaurate-jaurate masu littafi da wayansu masu sarauta da ake hada baki da su. Ku sani ba mun san su kuma muna kallon su. Abin da ya sa muke takatsantsan shine wayannan jami'an tsaro su ba su kawo hukunci sai sun kama.
Yayin da aka gudanar da bikin cika shekaru 62 da kafuwar rundunar sojojin Nijar, wasu 'yan fafutuka sun fara tsokaci kan halin da Dakarin ke ciki.
Talakawa mu biya lango don mu ce a ba soji kayan aiki, sai wani ya zama can cikin biro yana handaman kuɗi kuma kullum sahiya 'yan ta'adda suna kashe munin mutane.
Kama kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, amma kafin nan sai ku yara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta isa kasar Singapore a jiya Litinin domin fara wata ziyarar aiki ta wuni biyu a wani rangaji zuwa nahiyar Asiya da ake yadawa cewa za ta kammala shi a Taiwan, batun da ya sa fadar White House ta sake jaddadawa Beijing cewa manufofin Amurka ba su canza ba. Kana ta yi kira ga shugabannin China kada su tada hankali da zai yi sanadin tsamin dangantakar manyan kasashen biyu. John Kirby, mai kula da yaɗa labaran hukumar tsaro ta ƙasa, ya faɗa a jiya Litinin cewa fadar White House ba za ta iya tabbatar da ko Pelosi tana niyyar bijirewa China ta yaɗa zango a Taiwan, amma kuma ya nana ta cewa a matsayinta ta shugabar majalisar wakilai ita ce ke da ikon yanke hukunci akan tafiye-tafiyenta. Babu wani dalili da zai sa Beijing ta alakanta wannan ziyara da dadaddiyar manufar Amurka zuwa wani tashin hankali ko kuma ta raba ta yi amfani da ita ta ƙara ƙaimin ayyukan sojinta a kusa ko kuma a cikin zirin na Taiwan, inji shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken shi ma ya jaddada kalaman na Kirby, yana mai cewa Beijing tana sane da rawar da majalisar dokoki ke takawa a tsarin mulkin Amurka. A jiya Litinin, kasar Rasha ta sanar da takunkumai akan wasu 'yan siyasar Birtaniya da dama da suka hada da jami'ai da kuma fitattun mutane bisa zargensu da taimakawa ɓata sunan kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce za a haramta wa 'yan Birtaniya 39 shiga cikin kasar, adadin da zai karu akan wasu mutane 200 'yan kasar Birtaniya da Moscow ta haramta musu shiga cikinta. Mutanen na baya-baya dai sun hada ne da shugaban jam'iyyar Labour Keir Starmer da tsohon Prime Minister kasar David Cameron da Piers Morgan mai gabatar da shirye-shiryen gidan talbijin. Gwamnatin Birtaniya ta kasance babbar mai mara wa Ukraine baya tun lokacin da Rasha ta kai mata mamaya a ƙarshen watan Fabrairu. Manyan 'yan siyasan Birtaniya da dama ne da aka riga aka haramta musu shiga kasar Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyya mai mulki a kasar Senegal da jam'iyyun adawa, kowanensu na ikirarin samun nasara a jiya Litinin yayin da aka fitar da sakamakon wucin gadi na zaben 'yan majalisa a ranar Lahadi. Tsohuwar Prime Minister kasar Aminata Ture da ta jagoranci haɗakar jam'iyyu masu mulki ta sanar a kan talabijin kasar cewa jam'iyyarsu ta lashe mazaɓu 30 a cikin 46. Ko shakka babu, wannan na tabbatar da mu ne ke da gagarumin rinjaye a majalisar dokoki, inji ta. Ture ta ce gamayyar jam'iyyun na shugaban kasa Macky Sall za ta ci gaba da rike rinjaye a majalisa. Ita ma babban jam'iyyar adawa ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa ta ba wa jam'iyya mai mulki kashi a mazabu da dama.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya. Gwamnan jihar Bauchi Sanata Abdulkadir Bala Muhammad ya nuna yatsa kan wasu masu rike da sarautun gargajiya da wasu daga cikin jami'an tsaro da ke da haɗin baki don ba da mafaka ga 'yan ta'adda da kuma masu satar mutane don karɓar kuɗaɗen fansa. Gwamnan ya bayyana haka ne a garin Duguri a ci gaba da kai ziyarar jajantawa al'umomi da aka kashe musu 'yan uwa da kuma waɗanda aka sace su. Daga Bauchi, Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani.
Diddiga na nuni da cewa ana samun yawaitar kashe-kashen mutane da kuma sace su da 'yan bindiga ke yi a sassan jihar, musamman a yankunan ƙananan hukumomin alkaleri, Tafawa, Balewa da kuma Ningi. Da halin yanzu ke nuni da cewa a tsakanin watan Yuni da Yuli an kashe mutane fiye da 10 da kuma sace mutane 17 domin neman kuɗin fansa, wanda tuni wasu mutanen 'yan uwan nasu sun biya kuɗaɗen fansa domin karɓo su. A jawabinsa, gwamna Bala Abdulkadir ya bayyana alhini game da abubuwan da ke faruwa na bakin ciki a jihar, sannan ya ci gaba da cewa
abin da ya kawo mu ba abu ne mai daɗi ba. Abubuwa suna wakana, ana garkuwa da mutane a jihar Bauchi, har ma izgilancin da rashin kunya ana zuwa ana jefa mana wasiƙa. Amma na sani abubuwan da suke faruwa, akwai gurɓata, akwai wace-wace a cikinmu, akwai wanda ake hada baki da su. Mun sani akwai jorate-jorate masu littafi da wayansu masu sarauta da ake hada baki da su. Ku sani ba mun san su kuma muna kallon su. Abinda ya sa muke takatsantsan shi ne wayannan jami'an tsaro su ba su kawo hukunci sai sun kama. Amma yanzu na sa musu zimma dole ne mu kama. Ba za mu bar mutane shugabanni da aka ba su haƙƙin jagoranci na sarauta ko kowane iri ne su ajiye 'yan kwanta-kwanta a bayan duwatsun ba cikin sauranmu suna kai musu abinci ba. Shekaran jiya aka kawo mun labari, akwai wanda suke nika dawa da gero suna kai mu 'yan kwanta-kwanta a bayan gari. Akwai jami'an tsaro ma da suka fara mika wuya su ma an haɗa baki da su. Ko ba haka ba ne? Saboda haka mun roƙi kwamishina da burger commander a canja mana wayansu da suke nan.
Daga bisani kuma na ji ta bakin wasu daga cikin al'ummomin da aka kashe musu 'yan uwansu ko sace su.
Sunana Muhammad Usman Jarman Yalo, former councilor. Akwai wani dan uwana wanda ya sai da gidansa da 'ya'yansa sun kai 15 ya sai da gida ya biya kuɗi. Kana sun koyi kana noma kawai sai ka ga mutane sun zo sun kewaye ka, dauke ka kai ka jeje ajiye ka, sai iyayenku sun zo an ba su kuɗi.
Kamar ku a nan Duguri, menene zaka ce ya faru?
Eh, abin da ya faru shine shi dai yana zaune da iyalansa da kuma yaransa da dabbobinsa, suka shigo da daddare suka harbe shi suka kashe shi kuma suka ebi sauran yaran.
Shugaban tsaron hukumar Ningi Mahmuda Tabla ya ce masu satar mutanen sun ɗauke wani ɗan ƙabilar Ibo matarsa da jinjiri da kuma ƙaninsa, sai dai kuma daga baya sun sako matar da jinjirin nata.
Akwai zafin ciyawa an kidnap mutum uku kwana uku da suka wuce, amma an san mutum dogon ruwan an kama mutum ɗaya. Wannan shi ne abin da yake faru. Matar da jinjirin yaron an je su, shi kuma yaron shi ne suka rike shi suke da mandin kuɗi 10 miliyan. Ba su kira komai tukun a kai ba sai an ja alwan ɗan kasuwa da sun halatta da dogon ruwa. Mun sa jami'an tsaro su je kafin mu cikin jeji suka shiga. Jejin nan ba karami ba ne.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Gwamna Andy Beshear ya faɗa a jiya Litinin cewa ambaliya da aka samu sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabashin jihar Kentucky ta hallaka akalla mutane 35 ciki har da yara 4, yayin da ake kashedi cewa akwai mummunan yanayi da ya tunkaro yankin. Bishar da yace yana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu ya tabbatar da ƙarin mutuwar mutane biyar a bayanin halin da ake ciki a jiya da rana bayan wasu 30 da ya tabbatar da su da safiyar jiya Litinin hukumomi na ci gaba da aikin ceto mazauna yankin tare da ba dubban mutane abinci da matsugunai da ambaliya raba su da mahallansu Hukumar hasashen yanayi ta ƙasa ta ce akwai ƙarin yayyafi da ruwan sama mai yawa da za a samu ya zuwa yau Talata. Ruwan saman ka iya kawo cikas ga aikin ceto da kuma tsamo mutane. Michel da ya ayyana dokar ta ɓaci a makon da ya gabata ya faɗa a ƙarshen mako cewa ta yiwu hukumomi su ci gaba da aikin neman gawarwaki har zuwa mako guda yayin da rukunin ma'aikatan suka shiga yankunan karkara. A ƙarshe, a jiya Litinin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya yi kashedi a wurin fara wani taron daƙile yaduwar makaman nukuliya cewa hadarin yawaitar makaman nukuliya na ƙaruwa yayin da yunkurin hana bazuwarsa yake yin rauni. A yau bil'adama ba sa fahimta kana ba su gane irin hadari da ke tattare da yaduwar makaman nukuliya in ji Antonio Guterres yana faɗa a wurin buɗe taron nan da ke sanya ido a kan yarjejeniyar daƙile yawaitar makaman nukuliya. Yayi kashedi cewa ana kokawa a game da makaman nukuliya kama daga gabas da tsakiya zuwa yankin ruwan Koriya da ma mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Ya ce akwai kimanin makaman nukuliya 13 da ke hannun mutane a fadin duniya. Guterres ya ce a ranar 6 ga wannan watan Agusta zai halarci bukin zagayowar ranar Hiroshima a kasar Japan, birnin da Amurka ta fara jefa makamin kare dangi na atomic shekaru 77 da suka gabata a kokarin kawo ƙarshen yakin.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin 1 ga watan Agusta, rundunar sojojin jamhuriyar Nijar ta cika shekaru 62 da kafuwarta. Hukumomin kasar sun bayyana shirin kara yawan dakarun kasar daga 33 zuwa 50 kafin nan da shekarar 2025 a matsayin wani bangare na karfafa matakan yaki da kungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin yammacin Afirka. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulam Muminu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Da wani bikin musamman da ya gudana a barkin sojan da ake kira Kangamo da ke nan birnin Yamai ne aka yi shagulgulan tunawa da ranar zagayowar kafuwar rundunar sojojin Niger wato Force Armée Nigérienne FAN a takaice. Wannan ya kasance wani lokacin bitar ayyukan da dakarun tsaron kasar suka gudanar a tsawon shekaru 62 da nufin ƙara jan damara musamman a wannan lokaci na lalacewar sha'anin tsaro. Bayan da yayi tunatarwa akan dokar da ta kafa wannan runduna da kuma irin jan aikin da ta gudanar a tsawon shekaru 62, ministan tsaron kasa Alkasum Indatu ya bayyana shirin da hukumomi suka sa gaba da nufin tunkarar kalubalen da ke neman zama ruwan dare a kasashen yammacin Afirka. Yace a washe garin kafurta rundunar mayakan Nijar ta fara aiki ne da dakaru 818 kawai cikin su hafsoshi 6 da kananan hafsoshi 36 da kuratan sojoji 776 yayin da a yau ake da sojoji 33,000 kuma a cewar sa gwamnatin Nijar na hangen ƙara yawan waɗannan askarawa zuwa 50,000 kafin nan da shekarar 2025 watakila ma su kai 100,000 a shekarar 2030. Dukkan manyan kwamandojin soja sun hallara a wurin wannan biki na karrama dakarun tsaro, haka kuma an gayyato jama'a a wannan haduwa da a ɗaya bangare ta kasance wata dama ta gudanar da ayyukan da shan itace.
Ni ce Ajiya Fatima Madam Salai. Da soji yana wahala, babu kayan aiki. Ita yanzu alhamdulillah sun samu shugabanni masu iya yaki, kun suka samu kayan yaki. Suna yaka ƴan ta'adda. Alhamdulillah rabbil alamin. Yau da an ce ta'adda ga sunan inda suke, duk inda suke sojin Niger muna da jiragen sama suna gane su. Muna da sojawa na kasa ko ina suka shige suna gane su.
Abinda suka yi kasashen ganin Sahel Allah ɗaya ga iya biye su. Tunda sojan Niger suna cikin waɗanda suka kare Sahel. sune Mali, suna na Niger, suna ga kama ma Burkina, suna ga kama ma Benin, suna ga kama ma Nigeria.
Ganin yadda sojojin Niger ke tsayin daka a kowace rana don tabbatar da tsaro a kasar da akasarin makwabtanta ke fama da kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga, yasa jami'an fafutukar da suka halarci bikin ranar ta rundunar sojoji irin su Isa Garba na turnon Lafash jan hankula akan maganar kyautata yanayin rayuwar illahirin jami'an tsaro.
Mu talakawa mu biya lango don mu ce a ba soji kayan aiki. Sai wani ya zanna can cikin biro yana handaman kuɗi kuma kullum sahiya ƴan ta'adda suna kashe mu mutane
a jihohi ma an yi hidimomin tunawa da ranar zagayewar kafar rundunar ta Force Armée Nigérienne wacce yake ci gaba da samun jinjina saboda nasarorin da dakarunta ke samu. Sule Mumuni Barma muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashirin ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Barkan ku da wannan lokaci, barkamu da saduwar mu da ku a wani sabon shirin tsaka mai wuya. Yau muke kammala muhawara da muka yi makonni muna ji game da dambarwar siyasar jihar Kebbi, kuma yau ɗaya daga cikin manyan batutun da zamu tabo shine me yasa ministan shari'a na Najeriya Abubakar Cika Malami da hadarin sa na tsayawa takarar gwamnati ya taso sosai, amma kuma sai daga baya zo ya janye. Me yasa janye din ne? Wannan na daga cikin abubuwan da zamu ji a wannan kashi na ƙarshe na muhawara da Muhammadu Nasir shirya mana dangane da siyasar ta Kebbi tsakanin Sani Zauro da Abdullahi Lamba. To ga su suka kammala mana wannan muhawara din.
Sai ka dan takarar gona, mutane da sun san ministan shari'a yana da ra'ayi da tsayawa takarar gona, kwatsan sai aka ji to ya jaye daga tsayawa na takarar din.
Ko bari mu dawo wannan da ka dauko, bari mu dawo wannan an ka bayyana takarar gona. Shi minista da an kace za a tsayi takarar gona shi Janyuti. Daga baya JPAT ta kai ya kamata minista ya tsaya, sai ya kasance an ka gamu Janyuti da Allah shi jaya ma minista. An ka jaya ma minista, ya jaya ma minista cikin ruwan sanyi tsakanin minista da Nasir Janyuti. Ubangiji da iko da shi din san tsakanin wasu kai sun ka zai can a minista ya dawo da kai ne. Ba wanda ya anshe mai minista ya haika ya anshe mai takarfan nan, wallahi shi minista da kai ne ce Janyuti tun da kai min da ni roke ka an san min ga kuɗi na mai san ma takarka shi kuma Janyuti washe da kadala ji wallahi shi minista shi ya biya mu Janyuti kuɗin takara na gwanna. Ana ce anshe mai an kai ka ga ba anshe an kai ba. Shi to da APC jaka shi ya rike har ta tsayi ta tsayi shi minista shi ya rike APC har ta tsayi jihar Kebbi da ta rike ta Allah da iko da bai bashi gwanna ba. Mu mun ka taro mazafin mu ka taimu ka ce don Allah don Allah mu lura kun da minista don Allah shi hankuri ana roko Allah Allah da iko ne shi bashi abin da ya gwanna. Allah da iko ne ya ba minista abin da ya gwanna abin da aka da jiha 30 shi dukan kashi ne suke inji Allah. Kuma da ya rike ministan ga fatanin mu da Allah duk abin da aka ji aka biya dalili. To kaga wannan ya kace an shi mai zaɗan sa an shi mai takar gona an ba mutu Janyuti wannan ƙarya ce kuma wanda ya kada mudaci ne.
So yanzu kenan an yi takar gona shi minista. To Alhaji Abdullahi tambaya ta Alhaji Abdullahi ya tambaya.
So a yi lokacin da aka yi zaɗan kananan hukumomi zaɗan da minista ya ce hukuri a ya faɗa mana kuri'a nawa aka samu nawa kai kwana biyu akai mutane da mata da zartije da matasa a cikin garin Birnin Kaduna ke waye da suka ce ba a dokan kuri'an nan sai an kira ya gudun kan a ji kunya cewa an wadi zaben nan sai da aka gwada kanji aka dauki akwati na aka bai mu yan sanda a faɗa mana inda aka zanna aka zabe tsakani da Allah aka tsura ina so sai ina da ina ne
I don't know. Ina so ka ji sauraron sabbe ne kuri'ar da aka ce an ji mazaɓar su minista an rike ta cewa aka ce ruwado a mazaɓar minista ruwa guda ta ko biyu ko uku wannan mazaɓar da ka sani ta minista nan Kabir Tanimu yake ka san Kabir Tanimu dan jefe PDP na Kabir Tanimu kuma duk abin da ka tona ma minista a fili Kabir Tanimu bai shirbe fa ne ko bai shiga ne to tare da shi lawan da lawan nan da lawan saboda kaga duk wanda yake zai ci mu minista mutunci cikin mazafa su Kabir Tanimu kariya shi kai wadanda ba su Kabir Tanimu ne sun ka ce zo bari fuka da minista don Kabir Tanimu ya ji ciwo ruwa guda ka halin canza dan lawan wannan
nawa akai ana rike da akwati
ruwa nawa ka canza dai ruwa nawa guda ruwa nawa kare mu ruwa nawa kare mu
a gida mana mutum ko nawa
aka wannan mun ka samu wa abin da a gare mu ko mu sha ko mu sha da kai ba mu tsinta ba shi da ba ko mu sha da ba mu inda ba shi da ba
sai yasa ba an kira ruwa sai an kai wuri yan sanda
ka saura la ka ji shin ruwan nan sai aka kai wuri yan sanda ko ko durun huna
a to me ya hudda kai su
a kan durun huna
za a yi zaga
ran da Allah da iko da ya san ka san ina siyasa ka san ina ne ran da Allah yayi ka tsakaninka da Allah ka taba ji an kashi mu zauro duk siyasa da kai duk ga
zauro muna da labari
to a faɗa min ko irin wanda aka ci mun rigin
to wanda ke kai da ke zauro kai gaba da kai ni yanzu kuri an yawo da dole ka tabbaye ni
ba wanda ka rubuta sauran wanda kai dai kun dai wanda ku dai kun al'adu da ba mu yi abu ne na gaskiya minista wai ka minista ko ka je ka bi ana kasai bale bale ga yanzu ga bale 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 ruwa te ko ka je ka bi
amma kamar da Abdullahi yace social media ta yi nuna cewa an kada minista a rohashi amma kuma daga baya aka ce ya ce zabe
to ka ba ka ni shi saurara ka ji baka taba ji an ci an kada Buhari ruwa dai ba baka taba ji haka nan ba ai duk inda fitar da kana ta da hasali in za a faga ai magana sai ba
a magana adalci muke wani adalci ake yi jama'a jihar Kabi
lokacin da an yi adalci an yi adalci an yi adalci
a wata mun aikin aka na alheri
lokacin da kin da biyar
ai ai alheri ke yi sa mutane
Allah baka da makarantun nan ka ko da makarantun nan ya wuri kada bi alƙa da an samu kasin ya wuri
ba mu da ƴan kwangila ya wuri ba mu da ƴan kwangila zuru an ba su kuke kitin kuke da wa'adin
to Alhaji Abdullahi kamar
aikin hanya da yin aikin makarantun ne sauraron aika aikin siyasa ne
zu Alhaji Abdullahi kamar yadda Alhaji Sani Zauro yace za su bi Aliru su bashi hakuri shi dawo kuma ya tabbata zai dawo to idan har Aliru an shi hakuri nasu ya dawo ku da kuka bi shi kuma kuka fara ta kafin shi kuma ku da a tare da shi ya za ku kalle wannan lamarin zai kasance
wallahi tallahi inda ake tsarin akai na adalci kamar yadda ce muka abinda aka yi a Zamfara wallahi babu dalilin zai sa ai bari jam'iyya muka biyo don a cikin adalci don muna tsammani shugaban kasa adali ne mai kamata gaskiya ne amma miya gun da ke kewaye da shi su suka bata tafiya
ko
ɗan wane ne
a Audu Lamba
ko ɗan wane a Najeriya
a Audu Lamba ko ɗan wane
ga alama dai har yanzu ta kaddama gaba ba cimma matsaya za a yi ba saboda kai Alhaji Abdullahi ba za ka dada abin da Allah Sani ke faɗa ba shi kuma Allah Sani ba zai dada
ba yake faɗa da ake so in
yi magana siyasa ta muke ba magana mulki ba magana siyasa ne ce
magana
siyasa ne ko kuma magana mulki in yayi gaba ya ba
ne bai magana
ni ina magana
ai wallahi bai magana mulki ni bai magana mulki ba
siyasa a shirye adalci
mu da mu shi da dalilin da kai kakka manta alheri mai gidanmu na zamu mai sai sai kuma zai komo ya tafi TV za ta ga da kwatin TV
ga da kwatin
ille kan zaman
wanda ya rafu wanda ya rafu ya yi nisa da kasa
ah Allah ai wanda ya komo ana kada shi a tsaye a tsaye da ciyon lala wanda ya komo ana kada shi da ruwa da ciyon lala
ah wanda ya komo ya yi nisa da kasa
wallahi dai ba ta kai da wani ba
ah Allah kun ci amana sa kun yaudare da shi kun yi amfani da shi
kuma ya fakka har abada in Allah ya zama mu tafiya na idan da muka yi kwanaki muna ji ana yi game da batun siyasar Kebbi tun bayan da tsohon gwamnatin jihar Kebbi din Adamu Aliru ya tattara nasa ya bar APC kuma cikin PDP mutane da kuka ji suna wannan gwamza ya din Alhaji Sani Zauro zannan Gwandu da kuma Abdullahi Lamba dan masaniya wuri abokan juna ne abokan siyasa ne kuma ba wannan ne haɗuwar su ta farko a wannan dandali na tsakamoyiwa ba kamar da kuji in kuna bai da wannan tattaunawa din kuma ba ma sairan watakila wannan ce ta ƙarshe ma amma dai yanzu muna musu godiya da suka dauki lokaci suka yi mana duk wannan bayanai da muka sha a wannan kwanaki din muna kuma godiya sosai ga shi wakilin manajohin Sakwato da Kebbi Muhammadu Nasir da ya haɗu kawunan su wuri guda aka yi wannan muhawara din a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington jama'a assalamu alaikum
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice
to baban da a takaice shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta isa kasar Singapore a jiya Litinin domin fara wata ziyarar aiki ta wuni biyu a wani rangadi zuwa nahiyar Asia da ake yadawa cewa za ta kammala shi a Taiwan batun da yasa fadar White House ta sake jaddadawa Beijing cewa manufofin Amurka ba su canza ba kana ta yi kira ga shugabannin China kada su tada hankali da zai yi sanadin tsabin dangantakar manyan kasashen biyu John Kirby mai kula da yada labaran hukumar tsaro ta kasa ya faɗa a jiya Litinin cewa fadar White House ba za ta iya tabbatar da ko Pelosi tana niyyar bijirewa China ta yada zango a Taiwan amma kuma ya nana ta cewa a matsayinta ta shugabar majalisar wakilai ita ce ke da ikon yanke hukunci akan tafiye-tafiyenta a jiya Litinin kasar Rasha ta sanar da takunkumai akan wasu 'yan siyasar Burtaniya da dama da suka haɗa da jama'ai da kuma fitattun mutane bisa zargensu da taimakawa ɓata sunan kasar ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce za a haramta wa 'yan Burtaniya 39 shiga cikin kasar adadin da zai karu akan wasu mutane 200 'yan kasar Burtaniya da Moscow ta haramta musu shiga cikinta mutanen na baya-baya dai sun hada ne da shugaban jam'iyyar Labour Keir Starmer da tsohon Prime Minister kasar David Cameron da Piers Morgan mai gabatar da shirye-shiryen gidan talbijin a ƙarshe jam'iyya mai mulki a ƙasar Senegal da jam'iyyun adawa kowanne suna ikirarin samun nasara a jiya Litinin yayin da aka fitar da sakamakon wucin gadi na zaɓen 'yan majalisa a ranar Lahadi tsohuwar Prime Minister kasar Aminata Ture da ta jagoranci haɗakar jam'iyyu masu mulki ta sanar a kan talabijin ƙasar cewa jam'iyyarsu ta lashe mazaɓu 30 a cikin 46 ko shakka babu wannan na tabbatar da mu ne ke da gagarumin rinjaye a majalisar dokoki in ji ta
to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakub Magiri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni da ba injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.